بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na Laraba 20 ga watan Zulhijja bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1440 wanda ya daidai da 21 ga watan Agusta shekara ta 2019 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dibla wanda ke namba 39 a Galajima Road anguwar Rimi GRE Kaduna a kusurmu ta Nigeria. Muna karanta wannan littafi mai tarin albarka Riyadu Salihin na Abu Zakariya Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatin wasi'a, inda muka kwana babin farko a cikin wannan littafi kuma akan hadisin farko shine hadisin سيدنا عمر بن الخطاب الله يقارى يدعى أغريسا وانا شيني جنشكي الدين المسلنجي وانا مجلسي شيني مجلسي بطرى أكراتون وانا لتافي ميتارون البركة جن أموا بسمان جابا منكرنكو متن وانا حديثي حديث فرقو وانا إمام النووي ya kawo mana a cikin wannan littafi mai tarin albarka. Littafi ne wanda ya kunshi tarbiyya. Duk mutumin da ya karanta wannan littafi daga farkonsa har zuwa ƙarshe bai canza masa ɗabi'u ba, bai gyara mu'amalarsa da mutane ba, kuma bai san yanda zai zauna da jama'a, sawa'un maƙwabtansa ne ko ƴan uwansa na jini ko abokansa da yake mu'amala da su ko kuma iyalansa da suke tattare da shi. Har ya zama aka gama karanta wannan littafin bai mai tasiri ba, to bana tsammani akwai wani littafi kuma da zai karanta na tarbiyya da ya kunshi irin saƙon da Imamun Nawawi ya tattara a cikin wannan littafi mai tarin albarka. Shi yasa duk gida wajibi ne a ce sun mallaki wannan littafi suna karantawa, saboda duk wani abu na mu'amala Allah ya saka masa da alkhairi ya tattaro su a cikin wannan littafi don tarbiyyantar da al'umma daga kama da mu'amalar da aboki zai yi da abokinsa kai har amfanin ziyartar mutanen alkhairi. Sai da Imamun Nawawi ya tattaro maka wato rayuwa ce ka tsoka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tattaro maka ya sa maka shi a cikin wannan littafi. Amma ginshiki ne na farko a rayuwar dukkan ɗan adam musulmi shine yi don Allah. Duk abinda mutum musulmi zai aikata in kai ba don Allah yayi ba yayi asara kuma ya tabi. To shi yasa duk malaman musulunci idan sun zo shimfiɗa a fagen ilimin hadisi suna fara sharan fage ne da wannan hadisi saboda mahimmancin da yake da shi a rayuwar musulmi. In ba mu manta ba makon da ya gabata mun tattauna ne akan tarjama ta Sayyidina Umar. Waye Sayyidina Umar? Irin amfanin da Sayyidina Umar ya kawo wa duniya ba wai na addinin musulunci kaɗai ba, duniya ka tokab, babu ƙasa a duniya face tana aiki da tsarin da musulunci ya zo da shi da kuma Sayyidina Umar ya shimfiɗa wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aiwatarwa wanda suke koyi da shi. Wanda a ƙarshe mun ji yanda aka kashe shi. Kuma Sayyidina Umar ɗan aljanna ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ruwayan Imam Tirmidhi yace annabiyyu fil janna wa Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna muhalli shahid wa Umar fil janna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi na cikin aljanna sallallahu alaihi wa sallam, yace Sayyidina Abu Bakr shi ma ɗan aljanna ne, sa'annan Sayyidina Umar shi ma yana aljanna. Kaga wannan yana nuna maka darajar wa kenan Sayyidina Umar. Sannan hadisi ya inganta a cikin Bukhari da Muslim har ila yau. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin gona daga cikin gonakin sai daga cikin sahabbai mutanen Madina. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gona akwai rijiya, sai manzon Allah ya zauna a bakin rijiyar sai ya dauko kafafuwansa guda biyu fa adla rijlaihi fil bi'r, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoma kafafuwansa guda biyu a cikin wannan rijiya. Kaga a ɗabi'ance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna sai ya sa kafafuwansa guda biyu a cikin rijiyar haka ya zauna a bakin rijiyar. Yana zaune, Abu Musa al-Ash'ari yace sai na tsaya a bakin kofar wannan gonar sai na ce to zan yi gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ina wannan hali can sai ga Sayyidina Bakar ya zo ya kwankwasa yayi sallama. Sai na ce man, waye? Sai ce Abu Bakar. Sayyidina Bakar ne ke sallama. In shigo? Sai ce a'a, sai na nemo maka izini a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya Rasulullah, ga Sayyidina Abu Bakar yana neman izini. Sai ce yi mai izini, izan lahu bid dukhul wa bashirhu bil janna, kamar izini ya shigo kuma kamar bishara shi ɗan aljanna ne. Allahu akbar. Yace ina zuwa na kallon Sayyidina Abu Bakar na ce manzon Allah ya maka izinin shigowa kuma ya ce in maka bishara kai ɗan aljanna. Abu Musa al-Ash'ari yace da Sayyidina Abu Bakar ya zo sai ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kugu da kugu, sai ya dauki kafafuwansa ya tsoma a cikin rijiyar yanda wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoma kafarsa. Abu Musa yace da na tsaya a bakin kofa na ce duke mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai zo nan, tunda yanzu ana bisharar menene aljanna. Yace jim kadan sai ga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar na zuwa sai yayi sallama. Yace na amsa sallaman, wane ne? Sai yace ni ne Umar. Ki shigo? Sai yace a'a, sai na nemo maka izini a wurin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace na zo na samu manzon Allah, ga manzon Allah ga Sayyidina Bakar. Sai na ce ga Sayyidina Umar ya zo yana bakin kofa yana neman izini. Sai yace idzan lahu bid dukhul wa bashirhu bil janna, kamar izini ya shigo kuma kamar bishara da shi ɗan aljanna. kaga yanzu ya nuna maka sayyidina Umar dan ina ne dan aljanna yace jim sai nace je mutumin sai sayyidina Umar ya dauki kafansa ya zauna kusa da sayyidina Abubakar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sayyidina Abubakar shi ma sai ya sa kafansa a ciki yace sai nace jim mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi anan zai halicci nan wurin ana bisharar menene aljanna ne yace jim kadan sai ga sayyidina Usman yana zuwa sai ya sallama sai nace waye sai ya ce ni ne Usman in shigo yace a'a aya sai na nuna maka izini wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya ma'aikin Allah da sayyidina Usman ya zo yana bakin kofa yana neman izini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace izan lahu bidukul kamai izinin shigowa wa bashirhu bil janna kamai bishara cewa shi an aljanna ne ma'a dalwatin tusibuhu wa fi riwayatin ma'a musibatin tusibu kamai bishara da shi dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same shi shine kashi shin da aka yi yace ina zuwa sai na ce wa sayyidina Usman manzo Allah ya ce in maka izinin shigowa tare da wata kuma in maka bishara kai dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same ka yace da sayyidina Usman yazo Allah ya kara yadda a gare sa da yazo babu wurin da zai iya zama a bakin rijiyar sai ya tsaya a gefe manzon Allah na zaune sayyidina Abubakar na zaune sayyidina Umar na zaune rawun hadisin daga cikin tabi'ai shine Sa'idul Maqburi tabi'i ne talibi ne kuma ga shi Abu Musa al-Ash'ari da kuma Abu Huraira saboda haka Sa'idul Maqburi sai ya ce fa awwaltu zalika bi qabrihim sai na fassara wannan zaman da suka yi a bakin rijiya da kabarin su in ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa sai Abubakar sai wa sai Umar sayyidina Uthman ya tsaya a gefe kaga shi a ina ka binne shi fakia kaga gefen kenan gefen su kaga ai tazaran ba nisa yace sai na fassara wannan zaman da kabarin su kaga wannan yana nuna maka daraja da matsayi nawa kenan sayyidina Umar shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa yace ban taba ganin yace an bujiro min da al'ummata suna kanye da tufafi hadisin Bukhari da Muslim minha ma yablughu as-sudus akwai wanda kai 1 bisa 6 ɗaya rabi ɗaya kaza wa urida alayya umar wa alayhi qamisun yajruhu yace sai aka bujiro min da sayyidina Umar yana sanye da tufafi har kasa yake sharewa har zai iya cewa in yana sharan kasa kenan ai manzo Allah ya hana akan me tufafi ya wuce irin sahu me fassarar wannan amma farki manzo Allah ya ga wannan sai sahabbai suka ce amma awwalahu ya rasulullah me ka fassara wannan mafarkin da kai akan sayyidina Umar sai ce addini wato addinin sa ya shamile ko ina shine ne ya rufe ko ina ya toshe duk wani kofa radiyallahu ta'ala anhu saboda haka a taba samun sahabbai sun yi kuka bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kukan da suka yi lokacin da sayyidina Umar ya rasu wato manzo Allah kadai suka yi wa wannan kuka sa'annan bayan rasuwar sayyidina Umar sun yi kuka irin kwatankwacin irin kukan da suka yi a rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alkhairai masu dimbin yawa wanda aka samu ta dalilin sayyidina Umar dan Khattab saboda haka duk lokacin da kaji an ce Umar dan Khattab to kaji kadan daga cikin ayyukan da sayyidina Umar yi Allah ya kara yadda a gare sa to wannan hadisi malan yake ce mana sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayen sa yana cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سبب ورود الحديث وند من فديش أبايا شيني أم قيس بنت نحصن يرؤور أكتاش بن نحصن ونن صحابي وند أكمي بشارة إيدا جتكم متاني أتكن الأمة من زان الله صلى الله عليه وسلم وند زي شقاء الجنة متاني قبو سبعين كذلك شقاء الجنة أتارد حسابي با دا عذابا أنن صحابي يوب يتي يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم أروق من الله يسانا أتكنسو سيمن زان الله يتجهنو يروك الله الله كما يأمسا من تاكي سيتي أنت منهم kai kana daga cikin wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ranan tashin kiyama yana fitowa aka zo kawai shu za ce wuce kawai ba maganan magani ka ruko a wuce kawai za ce sai wani sahabi ya tashi sai ya ce ya rasulullah ud'u Allah li an yaj'alani minhum ni ma ka roka min Allah ya sa ni dai daga cikin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi sai ya ce sabbi sabaka biha Ukasha. Ukasha bini Mihsan ya rigata. Kaga bai ce baka ciki ba ko? Ya rigata shi ma yana so a bai addu'a. To hikimar da ke ciki shine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara yayi haka. To kowa a nan zai ce me? Shi ma a mai addu'a. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani ya rigata. Amma sai manzon Allah ya ambaci sifofin waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. ba tare da azaba ba kullu ladina la yarqun ba sa shan magani ba su da lafiya kamar ko kenan yin da barko wala yarquna kuma ba sa nema a kawo musu maganin wala yatayyarun ba sa canfi وعلى ربهم يتوكلون ان توكل شيكي دي شيكي الله الله يا كاو تشيون با الله ني كدي زي يمي سوى ده سنين هكا سنين توكل تو كان كان سو كان زما داي daga cikin su sai sai ka duba wannan sufofin ko sai ka sufanta da shi shikenan kaga maza ai ba makara ba sai ka bude wannan kofar shine kai kokari ka sufanta da wannan sufofin kina fata an gane wannan sahabi fa Ukasha bin Mihsan shine fa sahabin da lokacin da manzo Allah bai da lafiya rashin lafiyar da bai tashi akai ba ya hau kan minbari sai ce duk wanda ya san na cuce shi a cikin ku ya fadi biya shi cutan da nayi masa wanda ya san na dake shi ko na mai ba daidai ba ya fadi ba shi dama ya rama wannan sahabi Ukasha bin Mihsan sai daga kisa bai suna kan suna kasa suna kuka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin wannan sama gangan yana fadin haka sai Ukasha bin Mihsan ya tashi ya ce ya ma'aikin Allah ni ne ka da ke ni kuma ni zan rama sai manzo Allah ce matso yana matsowa Ukasha bin Mihsan Ali bin Abi Talib yace alayya al-qisas harama a jikina manzo Allah ya ce ba kai ka dake shi ba Qas bin Abd al-Muttalib yace alayya al-qisas harama a jikina ya ma'aikin Allah manzo Allah ya ce ba kai kai ba ni ne ku kyale shi ya nemi samuwar ko akaina shikenan fadan haka sai sa bai dukkan su hankalin sa ya tashi me Ukasha zai sai ce me ya faru sai ce ranan da kake gyara sahun mayaka a yakin Badar akwai wani sanda a hannunka ka dace ni a ciki da wannan sandan kuma na ji zafin wannan dukan shikenan sai manzo Allah ya ce a dauko sandan sai aka dauko sandan abai duk hankalinsa ya koma kan wa kasha zai da kiwaye zai tafi manzo Allah ne kasha bin Ihsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan sanda sai ki ayyama ikin Allah lokacin da ka dake ni ba riga a jikina ban sa riga ba jabto kawai nake daure da shi ciki ke mun duk kenan ne manzo Allah yayi ne shi ma yayi ya cire sai manzo Allah ya cire sai manzo Allah ya cire zanin da ke jikinsa wato ya rama kenan ko sai ya rike sandan ah sabai suna kallon ufashe me me kasha zai taba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana dagawa kai sai ya jefar da kuka kai sai rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka sai manzo Allah ce me yasa kai haka sai ce bayanan da kake yi ne sai naga in zama karshen mutumin da jikinsa zai taba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa nace kai haka kaga yanzu fata jikina ta hadu da me fata jikinka Allah ya kara shi cikin masa fata jikinsa wuta ba za ta kona shi ba duba darajar to ɗan uwarsa Ummu Qais binti Mihsan tana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga cikin sahabbai matan sahabbai ta dawo daga Makka zuwa Madina kuma Allah ya mata tsawon rayuwa a cikin sahabbai mata babu wanda ita ce kusan sahabiyar ƙarshe cikin mata da ta rasu duk sun mutu sun mutu ita ce ta taɓa kawo ɗanta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yaron ya tsula fitsari a jikin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce yaro karami idan yayi fitsari ana yayyafa ruwa ne akan fitsarin in kuma yarinya ce ya mace sai ana wanke jikin yaro ne a yayyafa ruwa amma inda yarinya ce za a wanke inda fitsarin ya saba yaron da bai fara cin abinci ba idan yayi fitsari ana yayyafa ruwa ne shikenan in ya fara cin abinci to za a wanke wurin ita kuma ya mace tun daga jaririyarta ke fitsari za a wanke wajen to wannan mata tana da wani masoyi sahabbai har suna mai alkunya da Muhajiru Ummu Qais wanda ya hijira dan Ummu Qais wannan mata ita kuwa bayar Allah ce akwai imani yana son ta ita kuma ta riga ta shigo Madina sai ta ce mai yana so ya aure ta ta ce ba za ta aure shi ba sai ya shigo garin Madina in ya zo ta amince za ta aure shi a duba sahabbai ba abin duniya ba ne da musu kawai imani da bin dokar Allah shi ne da musu ka duba Ummu Sulaim lokacin da Abu Talha ya ce yana son ta da aure mai ta ce kai kafiri ne ba zan yi auren ka ba in kana so na da gaske ka musulunta ni ko zan aure ka sadaki na shine musuluncin ka kenan ko da gaske yake yana son ta an kwali ya ja mi kenan eh kwali ya ja mu la kenan kenan sai ta amince kuma ya aure ta kuma musuluncin shi yayi kyau ina fata an gane musuluncin sa yayi kyau saboda haka wannan mata dalilin ta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati dukkan ayyuka da niyoyi suke innama likulli imri'in ma nawa kowane mutumi abin da yake nufi a rayuwarsa ka gana magana kan wannan mutumin kenan ومن كانت هجرته الى الله ورسوله دو وند هجرتها زوا ده الله ني ده منزنسا فهجرته الى الله ورسوله تو هجرتها ينا ده الله ده منزنسا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها دو وند هجرتها دومن دنيا يي دنيا سامو دنيار او امراه ينكحها ko wata mata da yake so ya aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to hijrarsa yana ga abin da yayi hijira domin sa bima'ana ladan da zai samu shine abinda ya tafi domin sa in ya samu to yayi yana faruwa a cikin mutane yana faruwa a cikin ɗaliban ilimi yana faruwa a cikin mutane sannan yana faruwa a cikin mutane gaba gari kaga mutum yana son mace ba musulma ba sai ta ce in zai aure ta yayi ridda ana samu sai ya ce zai yi ridda saboda me wannan mata kaga ya fita daga addinin Allah haka kuma akan samu mutum saboda san da yake yi wa mace ce ita ba za ta zauna a gari kaza ba sai dai a gari kaza in yana son ta su zo gari kaza kuma haka yake yi ko ya tashi daga wannan garin da yake ya koma ina wannan garin saboda ga inda tace mai za ta zauna ina fata an gane duk wanda yayi dan duniya to hijiransa yana kan wannan abin in ya same sa to shine ladan sa kaga in ko bai same sa ba yayi jifar gajiyar faidu ba wan ba wan ko bai samu wancan ba kuma ba ladan to a wannan hadisi malamai sun gina hukunci mai dukkan yawa kamar haka na farko Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa da yazo da wannan hadisi sai malamai kamar Ibn Hajar al-Asqalani yazo Fath al-Bari sharhin dai na sahih al-Bukhari akan wannan sai yace wannan yana nuna kyakkyawan niyyar Imam al-Bukhari da yasa shine hadisin farko da ya fara a cikin sahihinsa yana nuna kyakkyawan niyyarsa a wajen wallafa wannan littafi saboda ya dade yana jin labari har ɗaya daga cikin malamai ma'abuta ilimin hadisi ya ji yana cewa ya kamata a ce an samu littafi guda ɗaya wanda ya tattaro hadisai ingantattu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana Imam al-Bukhari ya ji shi sai ya kullaci abin aniya cewa shi ne zai zama farkon wanda ya fara wannan aiki kuma Allah ya karbi niyyarsa ko bai karba ba ya amsa kyakkyawan niyyarsa shi da mahaifiyarsa duk mutanen kirki ne da mahaifiyarsa ta yi alwashi ne a kansa kuma Allah ya cika mata alwashi a kansa don ciwon ido ya kama shi ta yi tawassuli da niyyar da ta yi tsakaninta da Ubangiji Allah ya makance amma ta roki Allah Allah ya dawo da idan kaga kyakkyawan manufarka Allah kan bi shi ya biya maka buƙatarka ta rayuwa ina fata an gane to wannan ya nuna kyakkyawan niyyar Imam al-Bukhari Abdurrahman ibn Mahdi bijimin malami wanda ya rasu shekara ta 198 lokacin da Ma'mun ya hau wato mulki a matsayinsa na khalifa da aka fara azabtar da malaman sunna ta wannan dalili bayan ya hau kuma shi ne wanda ya kwaitar da Imamu Ash-Shafi'i akan rubuta littafin farko a ilimin usul al-fiqh shi ne lokacin da ya ziyarci Bagadada shi ne ya rubuta littafin wato ar-risala to yana cewa law sana'tu kitaban fil abwab la ja'altu hadith Umar bin al-Khattab fil a'mal bin niyya fi kulli bab yace da zan wallafa littafi ne da zan sa kowane babi a wannan littafin hadisin nan na sayyidina Umar a kowane babi da zan kawo yace sai na kawo wannan hadisin saboda muhimmancin me wannan hadisi a komai babu in zaka yi aure kaga ya shiga ko shi ma dan me zaka yi don Allah ko babu in zaka yi kaza duk abin da zaka yi ya zama na cewa don Allah zaka yi shi yace to na kawo wannan hadisi a wannan babi har Abdurrahman al-Mahdi yake cewa man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadha hadith yace duk wanda yake so ya wallafa littafi to ya zama na cewa wannan hadisi shine farkon shimfidansa a littafin ya zama hadisin nan shi zai fara kawowa a matsayin hadisin farko saboda shine tushe da ginshiki na addinin musulunci kaga kamar Imam Nawawi yayi koyi da maganan wa Abdurrahman al-Mahdi Allah ya ji kansa da rahama. Imam Ibn Rajab al-Hanbali shi ma ya fadi yace wannan hadisin yace wa hadal hadith wai wannan hadisin na Umar bin Khattab sai yace a'dul ahadith allati yaduru dinun alaiha yace wannan hadisin yana daga cikin hadisin da wannan addinin yake juyawa a kansa, bi ma'ana yake zagayawa a kansa, shine allati yaduru din alaiha, wanda addini yake juyawa a kansa, bi ma'ana duk inda ka zagayo je a kansa zaka tada shi. Imam Ibn Rajab yace faruya an Shafi'i, an rawaito daga Imam Shafi'i annahu qala, cewa shi Imam Shafi'i yace hadal hadith sulusul ilm, wannan hadisi shine ɗaya bisa ukun ilimin duniya. Wannan hadisin sayyidina Umar wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh, Imam Shafi'i yace wannan hadisin zai shiga babi 70 in aka ce za a buɗe abinda hadisin nan ya kunsa, sai an buɗe babi ɗaya biyu har 70. Kaga ba karaman hadisi bane ko? Yace Imam Ahmad bin Hanbali Allah ya ji kansa da rahama yace usul al-islam ala 3 ahadith, tushen musulunci an gina shi ne akan hadisai guda uku. Hadithu Umar, Imam Ahmad yace hadisin sayyidina Umar shine innamal a'malu binniyat, abinda za ka yi a duniya kaga wannan hadisin ya shiga, hatta murmushi in za ka yi sai ya shiga, don Allah ka yi koko gudun sharrin mutum ko kai akwai mutumin da kana ganin sai ya dantsa gibi ga zabo da bala'in sharrinsa ko ba zaba ko dan me kai ka fata an gane. Duk wanda ka gani akwai wanda kana haduwa da shi saboda gudunsa sharrinsa sai ka saka mai fuska, shine inna nabushu ala wujuhi qaumin wa qulubuna takrahuhum aw tal'anuhum, muna sakawa wa'ansu mutane fuska amma a zukatanmu muna tsire musu muna kinsu. Akwai mutane irin wannan ko babu? Akwai. Sai ce to duk aikin da zaka yi akwai niyya. Sai yace wa hadithu Aisha, da kuma hadithin nana Aisha, wani hadisi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Kaga wannan hadisin shi ma ginshiki ne. Sai hadithi na uku shine hadithin An-Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu, hadithin Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir shine sahabin farko da aka haifa a Madina cikin mutanen Madina. Kaga akwai mutane kashi biyu, akwai al-muhajirun akwai al-ansar. Muhajirun sune wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina, al-ansar kuma sune mutanen da ke cikin garin Madina. To mutanen da ke cikin garin Madina Yahudawa a lokacin, saboda Yahudawa kashi uku ne a garin Madina, akwai Banu Nadir, akwai Banu Quraiza, akwai Banu Qainuqa. Wa'annan Yahudawan sun shigo garin Madina saboda daga Sham suka taho, sun samu labarin annabin ƙarshe zai zo a garin Dabino garin Madina, sai suka yi hijira suka shigo garin Madina. Burinsu in Allah ya tashi turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama daga cikin tsatsansu ne, saboda annabawan Allah mafi yawa an same su daga cikinsu. To wannan shine manufarsu, amma Allah cikin hikimarsa sai ya ɗauke kakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka, daga Madina sai dawo da shi Makka. Dan haife shi a ina? A Makka. Kaga an yi defeating din ne kenan, kwakwalan ne Yahudawa da suke burin a haife manzo daga cikinsu. To wa'annan Yahudawa sai suka yi asiri, saboda su kuma Aus da Khazraj asalinsu ƴan wato manoma ne kuma ƴan kasuwa ne, wa'ansunsu daga Yaman da sauransu suka zo suka zauna a wurin. To sai Yahuda suke ganin wa'annan mutanen ba suna hayyafa da yawa, su kuma daman in yayi wuta yaya biyu ko, ɗaya namiji ɗaya me,
ɗaya mace
shi ne tunaninsu.
To sai suke ganin cewa fa in tafiya ta yi tafiya wa'annan mutanen Aus da Khazraj za su fi su mai yawa a garin Madina. To bari su haɗa fitina tsakanin Aus da Khazraj saboda su rage yawansu. A gadi inda ba Yahudi yake irin wannan fikira ita ce fikirarsa. Sai suka haɗa faɗa tsakanin Aus da Khazraj shekara ɗari ana faɗa saboda dukansu makera ne. Kaga ko dole za su yi kayan yaƙi a hannunsu. Abin da faru kenan. Ko da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina sun tabbatar manzon Allah shi ne, sai suka ce bari su yi asiri don kada sahabbai su ci gaba da hayyafa su yi yawa su zo su fi su yawa a garin Madina. Kenan sai suka yi asiri. Kuma kika ga wannan lokacin ba a ƙara samun wata mata ta haihu ba. Sai lokacin da Asma'u binti Abi Bakr matar Zubair bin Awwam bin Khuwailid ɗan uwanna na Khadija ta yi hijira ita Asma'u ƴar Sayyidina Abu Bakr ta yi hijira daga Makka zuwa Madina. A satin da ta sauka garin Madina sai ta haihu. Sai manzo Allah ce ta karya logon asirin Yahudawa da suka yi a kan cewa ba za a ƙara haihuwa ba. Kaga ai ita ƴar Makka ce ko? To a cikin mutanen Madina maman Nu'man bin Bashir ɗin nan ita ce ake kira Amara binti Rawaha. Ita ce ƴar uwar Abdullahi bin Rawaha wanda aka kashe shi a yaƙin Mu'ta. Ita ko sai ta haihu. Ita ta haifa wancan ta haifa ɗa namiji aka sa mai Abdullah. Wannan ma sai ta haifa ɗa namiji aka sa mai An-Nu'man. To shine ya rawaito wannan hadisin Nu'man bin Bashir innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal a fili yake, haramun a fili yake. Tsakanin halal da haram akwai wa'ansu al'amura da suke cikin tsakanin halal da haram suna cikin shubha. Faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Duk wanda ya kyamaci ya nisanci shubha ya gudu da mutuncinsa da addininsa. Wa man waqa'a fi ash-shubuhat duk wanda ya afka da kansa cikin shubha waqa'a fil haram to wannan tabbas mutumin nan zai fada cikin haram. Sai ce karra'i yar'a kamar makiyayi ne da ke kiwo haula al-hima gefen iyaka yushaku an yarfa fihi yana gab da ya fada ko don dai an ce kada kai amma ka zo kana ta kiwo kusa da shi ka san wata rana ne dabbobin mai zafi za su fada ciki. Sai ce ala sai amfani da harfu tanbihin wa tawkidin inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da iyakansa yana da boundary dinsa wa inna hima allahi harimu iyakan Allah shine ababen da Allah ya haramta ni da kai kan ma'aikata. Sai ce ala inna fil jasadi mudugha ku saurara lallai a cikin gangan jiki akwai wata tsoka idan salahat salaha al-jasadu kullu ruwayan bukhari da muslim kenan. Idan wannan tsokar ta gyaru gangan jiki ya gyaru wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu haka kuma in wannan tsokar ta lalace gangan jikinka ya lalace gabaki daya sai ce ala wa hiya al-qalb wannan tsokar ba komai bace face zuciyarka. Idan zuciyarka ta lalace kai ma gurbatacce ne. Idan zuciyar kana da kyau to kai ma mutumin kirki ne ko da kana da muni a fuska a kirar da Allah ya yi ka matukar zuciyar kana da kyau to kai kyakkyawa ne. Ina fata an gane saboda su mutane abinda suke nufi da kyau shine a ganka da me fuska mai kyau ko wanda duk wanda ya daga kai zai kalle kai ce masha Allah tabarakallah to ba shi bane kyau. Kyawu shine kyawun zuciya. Dan adam yana zama mutum ta zuciyarsa ne. Idan zuciya mai kyau ne to ya zama mai kyau. Kaga wannan hadisin ai yana da alaka da wannan hadisin ko? Ina ce innamal a'malu binniyat. Dukkan aiki da niyya take. To niyyarka idan ta zama kyakkyawa kaga gangan jikinka gabaki daya zama kyakkyawa. Idan kuwa niyyarka ta zama mummuna, to kai ma wato jikinka ya zama gurɓatacce kenan, kamar yanda malamai suke cewa. To Imam Nawawi a cikin littafinsa Al-Azkar da yazo yana tattauna wannan hadisi a shafi na 11 ya kawo qadiya da matsala kamar haka. Ya kawo maganan Abu Ali Fudail bin Iyad. Ya kawo maganan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad Allah ya ji kansa da rama yace tarkul amal li ajli an-nas riya'un. Duk mutumin da ya bar wani aiki don mutane, to wannan aikin shi ma riya ne. Kana yin wani abu sai kaga mutane su kai ana so mutanen nan barin bashi, to shi ma riya ne. Wal amalu li ajli an-nas shirkun, yace yin aiki don mutane shi ma shirka ne. Kai barin ya abu kaza don mutane, to shi ma shirka ne. Saboda man kana yarju liqa'a rabbihi فليعمل عملا صالحا في الله جميع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شين مهل شايتن يتي والإخلاص أن يعاديك الله منهما. إخلاصي كوا شين ألا يوركد كي دقونا نشوتا تا ريا. Saboda da riya yana rusa aikin mutum gaba ki daya, ai dalilin da yasa Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Za mu gabatar da abin da suka aikata, mutum zai ga aikinsa gashi nan jibje, sai Allah ce faj'alnahu haba'an mansura, sai ce sai mu sanya shi kura abin da ke biwa zai yashi ba za ka ganshi ba. Kaga kura kuwa ba abin da za ka gani. Sai kwatanta shi da kafirai, sai ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin bi'ati yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allaha 'indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab. Sai ce wallazina kafaru, wa'anda suka kafirce wa Allah, a'maluhum ayyukan da suka yi a duniya kasarabin kaman kawalwalmiya, shine miraj kenan ko a turanci. Kaga in kana tafiya ai zaka ganshi a titi kamar ruwa ko? Kana tafiya a mota kuma kana zuwa ne zaka ganin komai. Shine Allah ya ce karabin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a, wannan kawalwalmiyan da jin kishi idan ya hango shi daga nesa yana kallonsa a matsayin me ruwa. Hatta idza ja'ahu, har zuwa lokacin da zai zo wurin, lam yajidhu shay'an, sai ga ai ba komai kuma a wajen, amma daga nesa yana ganin kamar me ruwa ne, yana ta gudu zai zo wajen, yana zuwa dai da wajen, lam yajidhu shay'an, sai gabbi ga komai ba. Wa wajada Allaha 'indahu, sai tadda Allah a wurin, mutuwa ya zo masa. Wato duniyar kamar haka take, ka dauke ta da zafi koi kop, sai kaga mutuwa ta zo ta dauke ka. Wa wajada Allaha 'indahu, sai tadda Allah a wurin sa. Wa fahu hisab, anan sai Allah ya cika masa hisabin sa. Sai Allah ya ce wallahu sari'ul hisab, Allah mai gaggawan hisabi ne a bayinsa akan ababen da suke aikatawa. Kaga wannan yana daga cikin abin da Imam Nawawi ya kawo daga Fudail bin Iyad. Haka kuma Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gane sa yake cewa dan Adam ana kiyaye shi ne gwargwadon niyyarsa. Ana kiyaye ɗan Adam gwargwadon niyyarsa kyakkyawa ko mummuna. Ya ce ana ba mutum abin da yake so na rayuwa gwargwadon niyyarsa kyakkyawa ko mummuna. Wannan yana daga cikin abin da wannan hadisi ya kunsa. Saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka yi istinbati da dama, kamar Sheikh Saleh bin Uthaymeen ke zo sharhin wannan hadisin, yake cewa baya halatta mutum ya yi hijira daga ƙasa ta musulunci zuwa wata ƙasa da ba ta musulunci ba. Saboda ƙasa ta musulunci babu wanda ya takura ka, za ka iya bautata wa Allah a cikin natsuwa da yalwata. In ka je ƙasa ta kafirai wanda za a takura ka, to ba ka da uzuri a wurin Allah. Kamar wanda manzon Allah wanda Allah yake cewa fima kuntum mala'iku ke tambayar su qalu kunna mustad'afina fil ard, ya faru da ku kuka mutu suka ce wallahi muna cikin rauni ne ba a bari mu yi ibada kawa lam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha ashe kasar Allah doran kasa ba tana da fa'i ba me yasa ba ku bar wannan garin abin garin da za a bakku ku bautata wa Allah yanda ya dace ba ba wanda zai tsangwame ku wanda zai yana kayin addini kaga wannan yana da fa'ida mai dimbin yawa saboda haka sanin abin da hadisin nan ya kunsa a rayuwarmu zai taimaka mana wajen gyara niyyarmu da manufarmu a ababen da muke aikatawa wannan shine kaɗan daga cikin abin da hadisin nan ya kunsa sai dai kuma kamar kullun lokaci ya mana halinsa idan Allah ya raya mu zuwa sati mai zuwa mu za mu dauka akan wannan mu karkare shi sannan mu ci gaba da karatu saboda abinda hadisin nan ya kunsa na fa'idoji wanda malaman musulunci suke fadi ba karamin hadisi bane amma da yawan mu mun take shi kaman ba komai ba na'am 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 ba ni nace ba eh ya bari ya bari ko shi ke nan karasa na'am eh dan a san sun je eh na'am eh wannan kuma kuskure ne wannan ba su da ladan aikin saboda ai shine maganar da ake yi shirkan da ake nufi shirkun niyya ba shirkan wancan babban shirkan ba ai shirka kara biyu ne ai ba a ce ba shirka bane ana nufin shirka ne amma na aiki bai fitar da shi daga addini amma kuma ba yi da ladansa ya rasa aikin ai an aka ce shirka ta haɗa Allah da wani don wa ake zuwa taziya don wa ake zuwa makallaci don wa ake zuwa makabarta to sai kai kuma sai ka zo ka mai gori kaga ka bata me in ya ma daidan siyasa ne shi ma bai yi ba saboda duk abin da ake yi ana so ka yi shi ne don Allah to kaga babin da wato ɗan siyasa a nan to ɗan kaɗan za su sha a wannan ƙofar saboda mafi galibi zai yi ne yana recording wani abu ya zo ya ce to ga abin da muka maka kaga kenan ba don Allah ya yi ba ba za ka ce dukkansu sun zama ɗaya ba akwai bayan Allah a cikinsu nagartattu amma ɗaiɗaiku ne ina ba ta an gane amma ne duk abin da za ka yi in dai ka yi ne kuma kai wa mutum gori la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha Allah ya ce ku kata ayyukan alkhairin da kuka yi da gori cikawa ai ni na mai kaza ka rusa aikin ka da ladan sisi a wurin Allah kaman ladan ka kenan ba ka gaya mutane ba sun sani shi kenan saboda haka ka ga gara ka yi ma abu ba a san kana yi ba ya fi maka alkhairi sai da Abubakar Allah ya kara yadda a gare sa lokacin yana khalifa akwai wata mata yakan je gidanta da safe ya share makauniya ce ba ta gani sassafe kafin kowa ya tashi da duku-duku sai sulale ya fita da je gidan ya share mata gidan gabaki daya kwanukan gidanta je wanke mata fas sannan sai ya fita yana fa khalifa shugaban duniya a lokacin wata rana sayyidina Umar yayi la'akari sayyidina Abubakar duk safe ka san wazirin sa ne duk safe bawan Allah ne yana fita a ina yake zuwa barin bincike shi shine ya dinga sulalewa yana bin shi a hankali har ya ga ya shiga wani gida ya shiga ya gama abin da zai ya fito ya wuce sai sayyidina Umar ya shiga bayan ya fita sai ya samu matar ya gama koniya ce ba ta gani sai ce barin Allah sai ta ce eh na gajiya ta amsa ba gajiya lafiya komai lafiya ce wannan bawan Allah waye shi ce ban san shi ba in ya shigo gidan ki nan me yake zuwa yi tace bawan Allah kullun da sassafe zai shigo nan gidan ya share min gida na gabaki daya ya wanke min kwanuka na da tufafi na sannan ya wuce kin san shi tace ban san shi ba Allah bai saka masa da alkhairi Allah yayi kaza Allah yayi kaza Allah yayi kaza yanzu waye ya san wannan aikin da yi? Allah ko? Dai don Allah ba wani ya gani zai koyi da shi ba? Ina fata an gane. Ka ga masu yi wato aiki idan ka yi shi ma a koyi ka fi samun nasuwan yi don Allah a kansa. Zainuddin al-Abidin a zamaninsa jika ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a taɓa sanin cewa shi yake wannan aikin masu ranar da ya mutu. Duk garin Allah idan ya waye da kansa zai ɗauki buhu na alkama a bayansa sai ya ajiye kafin asuba a ƙofar gidan makwabtansa. Kowa ya fito da safe zai shiga zai fita ya je Allah sai ya ga me buhun alkama sai dai ya ɗauka ya shigar da shi gida. Ba wanda ya san wa ke wannan aikin. Shekaru masu yawa yana wannan aiki ba wanda ya san wa ke yi sai ranar da ya mutu. Ranar da ya mutu aka zo masa wanka sai aka ga wani bakin abu a nan. Alamar me?
Haya.
Me ke faruwa? Abokinsa ya ce ni dai nakan gan shi kan ɗauki buhu a nan kafaɗansa ta inda ya ke kai shi ba. A ranar da ya mutu ranar ne babu wanda ya ga washegarinsa ba wanda ya ga buhun saman da aka saba ajiyewa a kofar gidan sannan aka gano shi ne ke yin wannan aikin. Kaga idan kai aiki na alkhairi bayan ka shuɗe lokacin Allah zai bayyana shi. Wani matin kana duniya Allah zai amsa kuma zai karɓa maka. To shi sa ake so kodayaushe mutum ya dinga ƙoƙarin yaɗa alkhairi kuma ya tsarkake niyyarsa. Ina fata an gane. Ba a ce kada ka yi abu don ka yi shi wa'ansu su koyi da kai ba. In ka san shi ɗin zai iya ribatan zuciyarka ka farka yi. Amma in ka san ba ka jin komai a zuciya kuma Allah kake nufi kana yi ne don wani ya yi koyi da kai abu ne mai kyau. Musulunci bai hana wannan ba. Amma duk abin da ake so mutum ya gane ya tsarkake niyyarsa duk abin da zai yi san ya yi shi ne don Allah. Don shi ne kai wanda Allah yake karɓa. Shi ne fassaran wannan ayar ta cikin suratul mulk huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shi ne wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don Allah ya gwada kowa ya fi kyautata aiki. Shi ne Fudail bin Iyad da ya zo fassara wannan ayar sai ce ahsanu amala shi ne ce aswabuha wa akhlasuha. Aikin da ka yi shi wanda ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aswabuha. Sannan wa akhlasuha kuma ka yi shi ne don Allah. Sai ya ce duk aikin da ka yi duk kyawunsa in dai bai yi kama da na manzon Allah ba to aikin banza kai. Sai kenan. Na biyu ko da ya yi kama da na manzon Allah iri ɗaya ɗari bisa ɗari. Amma fa babu Allah a cikinsa shi ma aikin banza kai. Dole sai ka haɗa wa'annan abun guda biyu. Ka yi shi don Allah kuma ka yi irin wanda manzon Allah ya yi. Ka ga yanzu ya kamata jama'a mu yi wa kanmu adalci. Duk abin da za ka tambayi malami ko ɗalibin ilimi a kai ka ce malam me manzon Allah ya ce a yi ka huta. Ka fahimci matsalan? Amma in ka ce me ya kamata yana iya gaya ma ra'ayinsa. Ina fata an gane kuma ra'ayinsa ba addini ba ne. Amma in ka tambaya menene sunna ta ce shi kenan sai ka tsaya. Shi ne hikimar da Abdulrahman al-Azhar ya ce waya kif inda amrihi ka tsaya inda aka umarce ka wa nahihi da kuma abin da aka hane ka kaka aikata. Kaga ka huta ko? Manzo Allah ga abin da ya ce shi kenan sai ka yi. Kamar sahabin da ya zo ya samu manzo Allah dan ƙauye ne. Ya ce ya ma'aikin Allah menene Allah ya wajabta wa ɗan adam? Sai ce salloli guda biyar. Sai ce bayan su ba wani sai ce a guda biyar ne. Sai dai in kana so ka yi nafila sai ce a ni dai zan tsaya akan wannan wajibin. Sai haka sai manzo Allah ce in ya faɗi gaskiya to ya tsira. Wato in ya rike wajibin yanda Allah ya ɗaura masa ya ne ya tsira. Ce ni ba zan ƙara ba kuma ba zan rage ba. Kenan duk abin da manzo Allah ya ce min shine to ba zan ƙara ba kuma ba zan rage ba. Sai manzo Allah ya ce to ya tsira a haka. Kaga kenan ka tsaya daidai inda ka ɗaura ka akai sai ka huta. amma duk lokacin da ka sa kana so sai an gaya maka abin da kake saba yi ko kuma abin da ka ga mutane na yi to zaka fada cikin halaka Allah ya ce wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce zaka yi wa mafi yawan mutanen da ke doran kasa biyayya Allah ce za su atar da kai daga tafarkin Allah in yattabi'una illa dhann Allah ce ba komai suke bi ba sai zato in hum illa yakhrusun kuma su kuwa ba komai bane makaryata ne su haka Allah fa yace ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ashe Allah ba ya fi kowa sanin mutane ba wanda shi ya halice su kuma shine mai tausasawa mai bada labari akan kowa saboda haka ka tsaya ka bi dokar Allah bisa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai don Allah sai ka tsira duniya da lahira irin masu yin wannan abin Allah ya shirye su mu kuma Allah ya kare mu daga fada cikin irin wannan ina fata an gane Allah ya sa mu dace ina gani shikenan zamu tsaya anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk